أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له أبدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمقوانا مسلمي نوانا نقري نا أرليس جهر أقدس أكسن نيجر بركة مدى وانا يمتشي أولا ببما سلاشي نجوم دفكما مركزي نمسلمشي دفكما برمكرنجا أشكنسا مركز نور الهدى أولا قرين أرليس مهدو أولا وري سبدا مناسبة قداجيه مناسبة تفرقو كرم يارم دا أعيم دا الله يجرم ماسو دا حدشي ونبنغري نا القرآن يجرم بايان أسسا دا بودي ون مركزي وشكرة ليا دا أمو تنيكا لن كل ياتيابي أكل إنسابولو يوغا أعيم an kawo su an girmama su an raba musu kudade masu kauri da sababbin kekuna da manya-manyan kyaututtuka dan girmama su da kuma zaburar da su da zaburar da sauran dalibai don su yi kokari su samu wannan matsayi nan gaba wanda muna fata insha Allah shekara mai zuwa yawan haka a sake wani taro gagarumi irin wannan dan girmama wasu daliban daban. Ina addu'a ta musamman ga wanda ya gina wannan guri, Alhaji Abdul Qadir, da kuma kyaututtuka na kudade da sauran kayayyaki da aka raba wa 'yan takara 'yan musabaka. Allah ya saka masa da alkhairi da dan uwansa Alhaji Abdul Aziz da duk wanda ya bada tallafin sa da agajin sa wajen karfafan wannan yara. Ni dai tunda na zauna a nan, wallahi nake ta farin ciki, nake ta jin dadi. Lokacin da muka zo muka bude wannan guri a shekarar ta gabata, ina tafada ina maimaita nace Allah ya sa dukiyar da aka kashe a nan, kudin da aka kashe a wannan guri ba da dadewa ba mu ga tasiri da amfanin wannan gini. Sai gashi alhamdulillah cikin agali da taimakon Allah ta'ala shekara guda cif gashi ya'yan mu sun fara zuwa suna dariya da iyayensu suna murna akan wannan ci gaba da aka yi. Nayi murna mutanen Arlex, ina muku farin ciki da samun wannan guri na da'awa ta musulunci da makarantun da suka yi musharaka makaranta wajen guda goma makarantun Ahlus Sunna a wannan gari suka zo suka yi musabaka. Wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske. Nasiha zan yi ga jeriya ba mai tsawo ba, gaba-gaba kamar haka. Magana ta farko shine muhimmancin samar da irin waɗannan gurare marakis islamiyya, wurare da suke tattare da manya-manyan masallatayya da makarantun ne masu yawa da za a samu dama a karantar da mutane addini kuma mutane su zo su bauta Allah cikin nutsuwa. ‘Yan uwana, ku sani cewa tarihin musulunci ya tabbatar cewa duk inda ake so da'awa ta zama ta samu karbuwa, to dole sai mutane sun yi hoppasa sun samarwa da addinin musulunci wurin gatansa inda za a yada shi daga ciki akwai manyan masallatai na juma'a da na khamsu salawat da kuma samar da makarantu wadanda za a rinka karantar da ƴaƴanmu da iyalanmu gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hijirarsa da yayi daga makka zuwa madina abin da ya fara assasawa yana shigowa garin madina shine masallaci ya assasa wanda a cikin masallacin nan akwai makaranta ita ce babbar makaranta ta farko ita ce babbar university ta farko da su Abubakar da Umar da Usman da Ali suka yi takharruji suka yi graduation ashe wannan yana nuna muhimmancin musulmi duk inda suke su yi wa kansu gata su samar da wuraren ibada masu inganci da za a mutunta su a kimanta su a yalwata su da dukkan abin da dan adam zai samu hutu wajen yin karatu da yin ibada manzo Allah ya gina masallacin sa da tubali ya gina sahabbai suna jefo masa yana cafkewa da masallacin nan dabine ne a wurin aka sassare aka hada da itatuwan dabino aka hada da duwatsu aka hada da ƙasa aka gina masallacin nan aka yi ta karantar da mutane ilimi duk inda masallacin ahlus sunna yake za ga yana tattare da makaranta ko dai makarantar a gine a gefen masallacin ko kuma makarantar a cikin masallacin ina wannan bayani ne saboda yara masu tasowa almajiran wannan makaranta da waɗanda suke saurara mu kusa ko nesa wata kila su zuciya nan gaba su rinka assasa irin waɗannan alkhairai a cikin al'umma yau ku je madinan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ga yadda masallacin annabi ya zama yau ku shiga masallacin manzon Allah ku je ku ga halka 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 ta ilimi da ake karantarwa a cikin masallacin tun zamanin annabi ba a daina karantarwa ba har yau har gobe in takaice muku zance a yanzu haka an bude university jami'a university a cikin masallacin annabi wanda dalibai baki za su je su yi karatu a ba su iqama a ba su wurin zama a ba su abinci a ba su wurin kwanciya a masallacin annabi ba wai fa azuzuwa da aka ware aka gina jami'a a cikin masallacin yake koyarwa dan ka nuna maka lalle tafiyar da awa ba ta yiwa sai da ilimi idan muka koma tarihi mu koma kasar Misra al-Azhar al-Sharif babban masallaci na duniya tsohon masallaci na duniya tsohuwar jami'a ta duniya sama da shekara 2000 yau jami'ar Azhar yau tana cikin manya-manyan universities a duniya daga masallaci ta faro a masallaci aka bude halkoki yau gashi duk wani course da ka sani na boko da na addinin musulunci babu abinda ba a karantawa a jami'ar Azhar amma fa wanda ta haifi wannan makaranta da jami'a shine masallaci al'umma musulmi ku koyi da wannan wanda har yau har gobe a cikin masallacin Azhar akwai halkoki na ilimi darussa da ake karantarwa fa adina ba wannan yi yana nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin raye ilimi a inda muke karanta muke tsalla muke ibada idan ka je makka masallacin makka da saman sa da kasan sa da can karkashin kasa bedroom din shi duk makarantu ne ake ta karantar da mutane qur'ani da ilimin addini makka ana dawafi anan tsakiyar sa amma da sassafe a gefen sa duk makarantu ne shi ma akwai jami'a mai zaman kansa a cikin wannan masallaci duniya ta ci gaba an waye kar mu zauna cikin duhu dan haka ina kira ga al'umman musulmi da suke jina a duk duniya yana cikin taimakon da za ku yi wa addini shine ku dinka gina marakiz islamiyya ku dinka gina foundations ku zuba kudin ku ko a jami'i ko daidaikun ku ku dinka yin wannan sadaka jariya yanzu ina so in tambaye ka yanzu zaka iya kwatanta ladan da wanda ya gina wannan masallacin yake samu kullum ga hanyar sayan aljanna da kudinka kana bacci zaka iya kwatanta ladan da wanda ya gina makarantar nan yake samu kullum kullum sai an yi sallah fa so biyar banda masu nafila banda masu karatun qur'ani dalibi nawa yake shiga nan ya fita darasin yara darasin manya darasin safe darasin yamma darasin magariba isha'i darasin kaza duka a iya wannan gidi yau da ba dan an gina wannan guri markaz nuru huda din nan ba wata ila da shaguna ne wata ila da gidan mai ne wata ila da gurin parking din motoci ne wata ila da gareji ne wata ila amma yau ku duba yadda gurin nan ya tsaftata ya daukaka ku duba yau mutanen arlate yadda suke amfanuwa da wannan gurin kullum a shiga a fita a shiga a fita a shiga a fita ƴaƴanmu suna zuwa iyayenmu suna zuwa mu kanmu muna zuwa haka ina kira ga al'umma musulmi musamman masu hali a cikin mu ku yi amfani da dukiyar da ubangiji ya baku wajen taimakon musulunci a inda kuke mun bugin ciki abin tausayi da yawa daga cikin garurukan musulunci yau a kasashen mu na Afirka ba a iya gina masallaci sai da bara ba a iya gina masallaci sai da roƙo sai da bambadanci ba a iya gina makaranta mutane sun daina bada kuɗi ana gina makaranta mutane sun daina bada kuɗi ana gina masallaci sai a shekara 20 ana gina masallaci ba a gama rufa shi ba tun siminti yana kaza har sai ya ninka kuɗi saboda babu kuɗin da za a gina amma mutane ba su daina yawo a duniya suna tafiya kasashen waje suna cikin gidaje ba kaje Ingila kaje gida kaje Canada kaje gida kaje America kaje company kaje Saudiya kaje gida kaje gari kaza kaje hotel kaje kasa kaza ka bude babban shago amma a garin ka ka kasa gina masallaci guda daya alaji da me zaka je kaga Allah rana ta ci aljama alaji me zaka ce ubangiji idan Allah ya tambaye ka yaya ka bar ƴaƴan talakawa suna yawo a gari ba su da inda za su tsuguna a koyar da su karatun addini sakayye da za ku yi ubangiji kenan Allah ya rufa muku asiri ku yi rowa Allah ya ce ga kunan tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ana kiran ku ku zo ku ciyar saboda Allah daga cikin ku akwai masu rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhal wa an nafsi wanda yi rowa yana yin rowa ne dan karan kansa wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara Allah mawadaci ku ne talakawa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juye baya kuka ji ku bawa Allah kuka ji ku taimaka Allah sai ya canja wasu ba ku ba kuma wanda za a canja ba za su zama to irin ku ba dan haka ka tawo kai wa addinin Allah aiki kowa ya cire tarinsa da kwabansa wajen assasa makarantu da wajen yada alkhairi a cikin al'umma yanzu ku duba yaran nan wani daga cikin su baban shi maraya ne yaro yanzu aka nuna mana yaron dan gidan malam Sheikh Muhammad Awwal yau da ba mahaifinsa yana nan da yana kan munbarin nan Sheikh Muhammad Awwal kun san shi a Arlet haske ne gare ku ya karar da rayuwarsa akan da'awa ya karar da rayuwarsa akan karantarwa yau ga ɗansa ya biyo hanya zai gane shi da naga yaron nan na kalle shi na tuna ubansa wallahi sai din kamar na tsuguna gure na fashi da kuka yaro dan shekara 12 ya zo ya haddace qur'ani ya haddace suratul anbiya ya haddace kaza shi wannan yana nuna cewa taimakon irin waɗannan yara su yi karatu haske ne ga al'umma yanzu yaran nan ba bude waɗannan makarantu ba da suna filin ball da suna tsalle-tsalle da kunan ba za su zo ba, wallahi idan yaro baka dora shi akan addini ba zai iya shekara 20 bai taba shigowa nan ba. Da haka ku taimaki addini a cikin ƙananan unguwanni, ku bude makarantu, ku bude masallatai. Mutanen Arnet, Allah ya muku arziki. Mutanen Arnet, Allah ya muku taimako. Mutanen Arnet, Allah ya ruba muku asiri. Garinku ake shigowa daga nisan duniya a zo a yi kasuwanci, a nemi abin da za a ci, a nemi abin da za a sha. Garin Arnet, garin Arnet gari ne wanda yake ya shahara da kasuwanci. Masu neman arziki ba za su yi rubuwa, gari ne na baki. Ba za ku yi amfani da wannan damar ku yaɗa da'awar musulunci ba. Ba ku san ba da yawa daga cikin waɗanda suka yaɗa addinin musulunci sun yaɗa shi ne ta hanyar fatauci. Matafiya, mutum ya je wani gari ya samu ilimin addini saboda yawon da ya je na kasuwanci. Mutum ya je a hanyar tafiya ya gamu da wani malami ya samu ilimi. Ku taimaki yaran nan, ku agaza musu. Idan na ga yaran nan yimu-yimu a bakin titi, sai ce ina ma da makarantu da za su kula da yaran nan. Gina makarantu irin wannan marakis ɗin. Ya kamata a ce nan da 'yan shekaru wannan markaz Nurul Huda ɗin nan mu samu irinsa bila adadi. Dazu nake gaya wa Alhaji Abdulkadir, nace masa kar ka gaji da shi da ɗan uwansa Alhaji Abdulaziz, kar ku gaji da taimakon Allah, wallahi za ku ga alheri a rayuwar. Nace ku yi kwaleji, yace malam an fara kwaleji, za a yi gidan rediyo a gurin nan in Allah ya so, yadda a yi ta yaɗa sunna da karatu alkurani da yin ma'ana kuma da wannan sunan da ya jar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Yanzu haka akwai guri da aka tanada, ka ta fara guri za a gina university. Ka san university? Jami'a. Dan Arlet ba sai ya fita ya je Agadas ko ya je Yamai ko ya je Zanzibar ba, a garin nan zai yi karatu. Min haka na kanakum wa fi halu idikum wa min halu khurijikum taratan ukhra. Ka cika sha, ka sakata, ka wala, ka shaddake, kai ilimi, kai karatu duk a gida, ba sai ka kashe kwabo wajen fita daga garinka ba. Don Allah, idan masu kuɗi ba su yi zuciya suka sa kuɗinsu a cikin yawa addinin Allah aiki ba, to sai yaushe? Akwai alheri, mu yi musu addu'a Allah ya taimake su, Allah ya riko da hannunsu. Ba ƙaramin aiki ba ne. Wani malam ya tara kuɗi, ya rasa inda zai da kuɗin, suna nan attajirai masu kuɗi, ba wanda zai ci kuɗinsu sai sun mutu. Idan mutum ya kwanta a kabari, mijin matarsa sai ya fi shi more kudinsa. Mijin matarka wanda ya auri matarka bayan ka mutu, kai yanzu baka gina ba, baka tona ba, baka taimaka ba, baka agaza ba, kana ta tarawa, amma baka tara kwanakin da zaka cinye kudin ba. Baka iya kare kanka daga rashin lafiya ba, baka iya kare kanka daga hadari ba, baka iya kare kanka daga annoba ba, ba za ka iya kare kanka daga bala'i da ke zuwa ba, kuma baka san ajalinka ba. Da ka yi amfani da dukiyarka, ka taimaki Allah, ka taimaki addinin Allah. Wa anfiqu fi sabilillah, Allah ya ce ku ciyar saboda addinin, saboda Allah. Mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, wanda Allah ya sanya ku zamanto masu mayewa akan dukiyoyin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baku. Don haka samar da irin waɗannan makarantu da irin waɗannan masallatai larura ne a rayuwa. Ina bayani saboda a cikin ku ku yaran nan ba mamaki wani Allah ya masa arziki babba, ya samu kuɗi, ya zama babba a gwamnati, ya zama babban ɗan kasuwa. Ku zo ku yi ta yaɗa alheri saboda ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunne su zo su amfana. Billahi al'azimu, ina shaida muku wannan markazin in kuka taimaka kuka yi shi, wallahi za a samu yara daga Aljeez su yi karatu, yara za su zo daga Libya su yi karatu, yara daga Canada za su zo su yi karatu. Yanzu mutane karatu suke nema, ba to ba ginin gari ne da ne su ba, ina ne ake ba da ilimi mai inganci? Daga Najeriya kan bila adadin za mu yi ta Antayo su ne, za mu yi ta Danno su ne, muna turo su ga su zo su yi karatu. Me aka faɗi? Ba a faɗi ba sai alkhairi. Da haka ku yi amfani da dukiyar da Ubangiji ya baku, ku assasa alkhairai. Malamai da aka ba su amana na kulawa da irin waɗannan wurare su riƙe da amana. Irin wannan wuri ba wuri ne na neman kuɗi ba, wuri ne na neman Allah ya bayar. Nema ne Allah ya bayar a girba a lahira. Ba shago ne da za a tara kuɗi ba anan. Daga duk wanda ya zo wannan wuri ya shigo da kabar bismillah kafin ya fita kuma in zai fita ya fita da alhamdulillah. Wuri ne na ka zo ka bada lokacinka ka yi wa addinin Allah hidima kamar yadda wani ya zuba dukiyar sa ya yi wa addinin Allah hidima. Kai hakuri da albashin da za a baka ko kadan ko mai yawa. Kai hakuri da dokokin makaranta. Ba a rayuwa sai da doka da oda. Kai kishin taimakon ƴaƴan talakawa da kake ganin su so su karatu. A cikin yaran nan ba mamaki wani ya zama Sulaisu din garin nan. A cikin yaran nan ba mamaki wani ya zama Huzaifin garin nan. A cikin yaran nan ba mamaki akwai shugaban kasa wallahi na Niger. A cikin yaran nan ba mamaki akwai gwamnan garin nan. A cikin yaran nan ba mamaki akwai babban attajiri a kasar Niger gaba daya. Yanzu kuke tattalan sa. Wataƙila bayan mun mutu muna kabari muna kwance zai zo ya zama yace an ce muke ne an bani ilimin addini. Da haka lalle gabar farko ina kira gare ku waɗanda kuka samu dama Allah ya kore muku kai hatta talakawa taro da kwamanku ku yi amfani da shi wajen assasa masallatai da gina makarantu. Masu kuɗi ku taimaki addinin Allah. Malami mai wa'azi shi ya sauke nauyinsa wanda ya hada ci alqur'ani ya je yayi karatun addini. Galiban malamanku da suke muku wa'azi ba wani bai dauki nauyin suke je suke karatu ba. Su suka san wahalar da suke suka samu ilimin su. Ba scholarship aka bashi ba wani. Wanda aka ba scholarship din ba su da yawa. Kuma ban ko an ba scholarship ya san wahalar da ya sha. Malami ya zama malami yana koyarwa yana da'awa. Bai da kuɗi amma akwai bakin bayani. To mai kuɗi shi kuma sai ya zo ya bada tasu da mu. Akwai masu koyarwa. Akwai masu karantarwa. Amma yau ƴaƴan talakawa suna karatu a ɗakunan haya. ƴaƴan talakawa suna karatu a gindin bishiya. Yau ƴaƴan talakawa suna karatu akwai inda ake gaya mun akan kwata hanyar ruwa ne aka dora katako aka mai da shi aji. Yaran nan suna karatu sauro ina cizon su. Amma a lokacin da muke ɗiban kuɗaɗe muna kaiwa Ingila, muna ɗiban kuɗi muna kaiwa Amerika, muna ɗiban kuɗaɗe muna kaiwa Faransa, muna ɗiban kuɗi muna kaiwa Canada, muna tara kuɗi muna bude wasu kamfanoni a wasu ƙasashe, muna ta ɓoye kuɗi a cikin bankuna. Ba zakarkinti ba, ba kuma taimakon talaka ba. Wallahi wannan ba ni'ima ba ne, ni'ima ce. Ba ni'ima ba ne, azaba ne. Wannan kuɗin ba zama alheri gare ka ba. Don kuwa ba kuɗi ne wanda ɗan uwanka zai amfana da shi ba. Kar ku yi wasa da wannan dama da kuka samu. Kuma ku samari matasa ku yi zuciya, ku nemi kuɗi da sunan Allah, ku yi sana'a da sunan Allah, ku shiga siyasa ku yi aiki da sunan Allah, ku je ku yi noma da sunan Allah, ku buɗe shaguna da sunan Allah, ku samu kuɗi ku taimaki addinin Allah. Ba wanda zai taimaka wannan addinin in ba ku ba. Idan ba ku taimaka ba, Allah ya gaya muku sai ya canja ku, ya kawo wasu ba ku ba, sun malayakunu amsalaku. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'iku kullum suna addu'a, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah duk wanda yake ciyarwa da dukiyarsa Allah ka maye masa, wa a'ti mumsikan talaba, wanda irje dukiyarsa yake ya bayar yake yi wa addinin Allah aiki, Allah ka jarabe shi da asara. Wannan mala'ika yake wannan addu'an kullun garin Allah idan ya waye. Haka manzon rahama Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana. Don Allah mutane mu kula, mu taimaki addini mu ta hanyar bada ilimi, mu taimaki addini mu ta hanyar gina wurin karatu da wurin yaɗa da'awa. Wannan shine gari zai yaɗu. Gina irin waɗannan gurare zai rage mashaya, ƴan kwaya, zai rage barayi, zai rage ƴan ta'adda, zai rage rashin albarka a gari, zai kawo alheri a cikin gari. Da haka duk yanda za mu yi mu samar da irin waɗannan wurare a duk guraren da muke a ƙasashenmu a garurukanmu mu yi ƙoƙari mu ce maka wannan. Gabar magana ta biyu, magana ne akan iyaye yara. Ina tunatar da ku fadin Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nasu wal hijara 'alayha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ku wadanda kuka yi imani, ku kiyaye kawukanku, ku kiyaye iyalanku da kuma daga wuta, wanda makamashinta mutane ne da duwatsu la ilaha illallah akwai wata wuta da Allah ya tanatar da ita yawmul qiyamati abinda za a sa mata ta ruru abinda za a sa mata ta huru shine dan adam za a rinka jibga mata ta ci dan adam ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci ta hayyafa dan adam bai ishe ta ba sai an dauko duwatsu an zuba mata shine wuqudu annasu wal hijara ga manyan manyan mala'iku masu kauri masu karfi masu tsawa masu fada suna tsaye a gidin wutan nan ko wani zai fito su mai da shi suna jira me Allah zai ce musu su yi nayi maka azaba kai da ka haihu baka kula da kanka ba yau ana haihuwa alhamdulillah kuma ana gadara haihuwa amma mutun da wani suke gadara tarbiya cikin mu ka tara yaya baka gusa tarbiya ba ka tara kanka bala'i ubangiji yace dukiyar ku da yayan ku fitina ne gare ku a wata ayar yace makiya ne gare ku duk wanda ya haihu bai kula da dansa ba wallahi dan nan sai ya tsare ka ya maka jess ya hana ka shiga aljanna ka haihu da yawa ko ka haihu kada kamar yadda ka san dole ne ka dinka kanka rigar da zaka saka ko dole ne ka ciyar da kanka abinda zaka ci ko to dole ne idan ka haifi yaya kuma ka tsaya ka kula da tarbiyyar yaya ya ku iyaye ku sa yayan ku a makaranta ya ku iyaye ku nemi kuɗi ku biya wa yayan ku kuɗin makaranta dole ne a kan ku ya ku iyaye ku sa ido akan shige da ficen yayan ku mazan su da matan su da wannan ne fa duniyar ku za ta yi kyau kuma lahira ku za ta yi kyau tarbiya dole ne idan ba ku yi yayan ku makaranta ba idan ba ku lura da addinin su ba ka zo ka haifi dan baya ka zo ka haifi barawo ka zo ka haifi dan ta'adda ka zo ka haifi dan fashi da makami ka zo ka haifi dan banza ka zo ka haifi mazinaci saboda ka haihu baka sa ido ka kula da shi ba yau akwai iyayen da yanda ka san kaji yanda ka san dabbobi haka suke ta kyanke shi ayya suna barin suna shiga gari ba sa kula da su ba san cin su ba ballantana shan su ba san rigar su ba ballantana takalmin su ba san ilimin su ba ballantana addinin su yaya za a yi al'umma ta gyaru a haka muna ta haifan yaya muna zuba su a titi muna ta haifan yaya ba mu san inda suka kwana ba muna haifan yaya mun yi gabar sun yi yamma mun yi kudu sun yi arewa abin tausayi abin bakin ciki wani lokacin har da yaya mata wallahi ƴan uwana ba zan iya irga muku sau nawa yarinya mace budurwa za ta zo ta same ni ta ce malam don Allah na zo ne ka taimaka mini kai min aure ina babanki ta ce ya gudu malam ina mahaifinki ta ce wallahi tun da ya saki mahaifiyata ina jaririya ya tafi neman kuɗi bai sake dawowa ba ina babanki tun da na kira shi a waya sau ɗaya ce kar in sake kiransa gashi na girma gashi masu nema sun zo ba ni da kuɗin gado ba ni da kuɗin katifa ba ni da alwali ina mahaifiyake ta mutu a ina kike rayuwa a gidan makota me yasa zarki wanki da guga nake yi ina wanke kayan mutane ina samun gudun shi namiji ya haifi yaya ya gudu ya bar su sai wannan al'umma Allah sai ya tambaye ku me kake yi me kake nema a duniya da zaka tara yaya ka gudu ka bar su kuma musamman kyamace yanzu wannan yarinya idan ta je ta kama karuwanci wa za a zarta kun ji na muku rantsuwa daga Allah wallahi suna nan barkaci suna nan bila adadi wata tace malam kai ne ubata kai ne ubana kai mun aure ka sama mun miji bani da kowa ina uban fa ba wai mutuwa ya bayyana raye ya fansama ya shiga duniya kawai suna nan bila adadi da waɗanda suke barin ƴaƴan su ba sa kai su makaranta mutuwa ta zo ta riske ka ka fada ka mutu ka bar ƴaƴan ka ƴan mata su zama marayu da namiji wani lokaci yana dan sauki shi'ani shi kam da ƙarfin sa ba zai fita yi ne ba amma babu abun tausayi irin yarinya budurwa da ta girma ta kai munzalin aure ba wanda zai aure da ita ba ta da ci ba ta da sha in ba an yi da gaske ba mutuncin ta za ta bayar ta rayu ka sani ko mutuwa za ta riske ka ba mai kula maka da ƴaƴanka jama'a kun san yau in ka fadi ka mutu in ba su a kai ba kadin ka uwa ne uba ne ba lallai rike maka ƴaƴanka ba jama'a kun sani cewa yau in ka fadi ka mutu ba lallai yayanka rike maka ƴaƴanka ba jama'a kun san yau raunin da ya same mu ta kai ga yau idan ka fadi ka mutu ƴaƴanka sai dai aka tantana su a raba su wancan aika shi wannan ƙauyen wancan wata mata ta dauka wancan wani abu da wallahi akwai mutumin da ya mutu da ya fadi ya mutu saboda tsabar ba wanda zai kula da iyalin ƴaƴansa wajen guda goma sha ka tantana su aka yi aka rarraba su gaba daya duk sadaka su aka yi wasu tunda suka rabu har abada ba za su sake haduwa ba ina ilimi babu me ya bar musu babu ba tarbiya ba kudin da ya bari ba gidan zama babu zulumacin babu a fauka ba duhu na duka duhu wannan yana daga cikin matsalolin da suke damun mu a yau wanda ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya kulawa da ƴaƴa kulawa da tarbiya wajibi ne tilas ne yau da annabi bai yi tarbiya ba da an samu su Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu yau da ba a yi tarbiya ba da an samu manya-manyan malamai irin su Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad. Ina su Imam Bukhari, ina su Imam Muslim, ina Abu Dawuda, ina Tirmidhi, ina Nasa'i, ina Ibn Majah. Waɗannan duk manyan malamai ne wallahi dukansu ba wanda iyayensu ba su ba su gudunmuwa ba. Imam Ahmad mahaifiyarsa suna kai shi masallaci. Imam Bukhari uwarsa da ta haife shi kan ɗauke shi da kanta ta je ta jefar da shi a masallaci yana tsalle-tsalle. Tun ba yi da wayo ashe iyayensu sun kula da su ashe iyayensu sun musu tarbiya to yaya malam zaka zo kana haifan yaya baka kula da su ƴaƴan titi abna'u shawari'a ƴaƴan titi kuna rayuwa kamar yadda a ƙasashen turai ake rayuwa mutum ya haifa ya jefar da na a titi kawai gwamnati ɗauke shi ina ubanka bai sani ba ina uwarka ba ta sani ba yana rayuwa on his own yanzu musulmi abin da kuke so kenan ku yi ba ta ji bane kuskure ne to da wannan ne sai kuke ganin ana samun yan ta'adda a cikin mu suna yawa to mutum ya tashi ba wanda zai tsawata masa baya jin tausayin wata uwarsa bai ma san uwar ba ina ubansa bai ma san uban yake ba da haka dan an ba shi bindiga ya shiga daji ba wani mamu mamaki a ciki kar ka bari rayuwarka ta zama sababi na kulla bala'i a garinka waɗannan ƴaƴan ko ku kula da su ko shedan ya zama shi ne malamin su wannan damuwowi da suke damu mu na rashin tsaro rashin sana'a rashin aikin yi wallahi akwai tasirin rashin kulan iyaye da rashin damuwar iyaye da rashin kishin iyaye tarbiya yau ta lalace shaye-shaye ya shigo cikin matasa bila adadin shan kwaya shan wiwi shaye-shaye buguwar kwakwalwa yanzu waɗannan yara masu shaye-shaye a cikinsu ne za a samu gwamna yanzu waɗannan masu shaye-shaye a cikinsu ne za a samu babban ɗan kasuwa da zai taimaki al'umma ƴaƴan da ka bari suna shaye-shaye a cikinsu ne za a samu babban malami a gari da zai haskaka al'umma yarinyar da ka barta tana bin maza ita ce za ta zo ta haifi ƴaƴan albarka ƴaƴan alheri me yasa muke yin abu ne ba ma yin tunani malakum kayfa tahkumun afala tadhakkaruna afala taqilun ba ma daukan wa'azi ba ma hankalta wannan lalacewar tarbiya iyaye ko kuna so ko ba kwa so ku sani sai Allah ya tambaye ku ka zo ka bar ɗanka ya zama bala'i a cikin al'umma ka zo ka bar ɗanka ya zama ana Allah ya isa a kansa ɗanka ya zama in an gaishe sai dai ana rufe gidaje ɗanka ya zama in ya shigo gari kowa yana tsorace danka ya zama barawo, danka ya zama dan fashi, danka ya zama mazinaci, danka ya zama dan luwadi mai neman maza, yarka ta zama karuwa tana karuwanci. Kana ina meye amfanin zuwanka duniya, meye amfanin arzikin haihuwa da Allah ya baka? Ya zamu magance wannan matsaloli mu kawo dadan mu irin waɗannan makarantu. Galiban abinda ake sawa a irin wannan makarantu ba wani da zai gagare mu ba. Wai yanzu ba abinda ake bukata kai yadda zaka matsanta wa dan yazo makaranta ka rako shi ka kashi makaranta a koyar mishi. Akwai makarantun da tun da safe in ka kawo yaro ba za ka dauke shi ba sai da yamma. Me ka rasa? Ba kai asara ba. Kuma ina kira ga irin waɗannan makarantu, idan har iyayen nan sun ji wa'azi da shugabannin irin waɗannan makarantu, to ku rinka bude bangarori kuma na sana'a. Idan kuka rike yaro shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, shekara huɗu, shekara kaza, kar ai ta ba wa yara karatu zalla ba sana'a. Saboda zai iya yiwa yaro ya yi karatu ya gama, ya haddace Alkur'ani ya yi karatun boko ɗin ya gama, ya fita kuma ya zo girma ya zo masa bayi da aikin da zai rika samun albashi a wata. Dan haka a cikin shekarun da zai zauna a makaranta a bude wani workshop, a yi wani gini babba, kowane yaro ya faɗi sana'ar da zai yi. Wani a koya mai gyaran wutar lantarki kafin ya gama bokon sa da karatun Qur'anin sa ya iya. Wani a koya masa gyaran ruwa famfo, an koya masa sana'ar gyaran ruwa na famfo. Idan ya gama makaranta za a bashi certificate na karatun sa na boko da na addini ya haddace Qur'ani, kuma za a bashi certificate an koya mai sana'a. Wani a koya mai gyaran wuta na sola. A tura su Najeriya wasu in sun gama shekara ɗaya su je su course su koyo yadda ake installation na solar energy. A koya wasu dinki su zama teloli. Kuna da ƙwararrun teloli a nan Arlet, ku samu yaran ku ku bude babban workshop a makaranta, ku sai keke kamar guda 100 keken dinki ana zuwa ana koya musu, kamar yadda aka dauki malami yana koya musu Faransai, yana koya musu lissafi, yana koya musu Alkur'ani, yana koya musu hadisi, a dauko malami shi kuma yana koya musu tela. Mata ma a bude nasu a samu ƙwararrun teloli mata. Ba yadda za a yi yarinya budurwa ta gama girma, ta gama Qur'ani, ta haddace, ta yi iliminta na boko, kuma a zo a yi aurenta ba ta da sana'a, tana da kekenta da ta iya ɗinka kayan mata, ba za ta wulaƙanta a wajen mijinta tana bani 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 kullum ba. Ga abubuwa da yawa. Wani a koya mai business kasuwa, a koya masa ya ake koya kasuwa. Akwai darasi musamman da za a koya wa yaro, sai a ce idan ka samu sefa 1000 yaya za ka iya mai da ita ta zama sefa 2000 a wata uku, wata huɗu, wata biyar? Koya wa ake yi. Misali kawai za a ce ga wani ya mallaki sefa 500, bayan wata biyar ta dawo sefa 600 ko 700, ta yaya? A koya masa tun yana yaro ya gane, watakila tun yana ƙarami a koya masa ya sayi kaza a sayar, a sayi kaza a sayar, a rubuta masa shi a allo ga yadda zai yana shiga ƙwaƙwalwansa. Ba yadda za a yi yaranku su gama karatu su zauna a bakin titi ba su da inda za su je, ba zai yi ba. Da haka inda aka ci gaba yanzu ba zuzurutun ilimi kawai ake bayarwa ba, ana koyarwa har da sana'a. Saboda gwamnati ba za ta iya ɗaukar nauyin kowa da kowa ba. Al'umma ta yi yawa, bukatu sun yi yawa, hanyoyin samun kuɗin gwamnati ya yi kaɗan, jama'ar ta yi wa gwamnati yawa. Ku koya wa yaranku sana'a, yaya ake zaman shago, yaya ake sayar da kaza, yaya ake sana'a ta kaza. Wani a koya masa kyawa yanka dabba, wani a koya masa dafa abinci, wata a koya mata kaza. Ga abubuwa yanzu daidai da lalle fa irin na mata, in ka koya wa yarinya budurwa lalle lalle da za ta sa a rinka yi wa mata kwalliya, tana zaune a gidanta za ta rinka samun abin da za ta ci ta sha. Akwai na zamani da ake yi. Don haka ina kira ga irin waɗannan makarantu namu na islamiyyu da marakiz marakiz islamiyya, tuntunin ku farga. Tafiya ta canja, rayuwa ta canja, so muke mu gina ɗan adam ɗin full option. idan yaro ya shigo nan gurin zamu koya masa karatun boko zamu koya masa karatun addinin musulunci kuma zamu koya masa sana'a wai me ya saura ba abin da ya saura da haka ku rike wannan ku canje tsarin koyarwar ku shigar tun yanzu shi yasa abin da zaka yi mamaki a China daki daya mutum zaka je ka gani ya mai da shi company daki daya a nan yake buga kofin shan ruwa ya ce mashin din ya ce inji dama yana da wuta bai da matsala ya ce na'ura mai yin kaza dan ka ba wani wanda yake zaman banza duk wannan fitulun da kuke gani ana haska mana muna yin karatu duk a China a cikin gidaje wata kila matan aure ne suke yi komai da komai dan adam ba abin da bai iya ba idan aka ba shi ilimi dan ka wannan sako ne ga irin waɗannan marakis islamiyya da ake ginawa ku kula da sana'a musamman ƴaƴanmu mata ku daina auren da ƴaƴanku mata ba su iya sana'a ba ku yi hakuri mu gaya wa kanmu gaskiya rayuwa yau ta canja daukan nauyin iyali mutum zai aure yarinya ba lalle yayi kula da ita ba iya kokarin abinda zamu iya mu nema musu abincin da za su ci sau biyu sau uku amma bukatun yau da gobe duk wanda matarsa take yawan cewa ba ni ba ni fada yake ita sai ku koya musu sana'a yadda za su rayu ba sai sun roke ku ba sun rage muku nauyi ba sai ta zo ta ce ba ni tana karamar murya kana wulakanta ta ba duk wanda zai aurar da yarsa ya aurar da ita ta iya dinki ya hada ta da sabon keken dinki ta iya ta koya duk unguwar da ta je sai a fara sanarwa a ce to wance tana dinki idan ta shiga kitchen ta dafa abinci to sai kuma ta dawo shagonta a cikin gidanta tana sana'a aure ba zai mutu ba amma duk lokacin da mace za ta rinka ba ni ba ni ba ni Allah ya ce ku ba ta tabbas Allah ya ce ku taimaka musu tabbas amma aljihun ku baya iya kulawa da matansu daka idan kida ya canja ba sai rawa ya canja ba tunda rayuwa ta canja mu ma ba sai mu canja tunani ba waɗannan duka hanyoyi ne sababbi na zamani da za su taimake mu wajen samar da kyakkyawan zamantakewa da mu da ainihin iyalanmu har yanzu daga cikin abin da nake fadakar da al'umma musamman al'umman gari shine yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci mu kula da shi shine kulawa da shige da fice da tarbiyyar yayanmu ba inda ake samun tarbiyya sai ta hanyar ilimi babbar hanyar da danka zai samu tarbiyya mai kyau shine ka ba shi ilimi wallahi ina gaya muku duk mai kudin da yana gadara yana da kudi bai kai ɗansa makaranta ba ya kai shi kasuwa bai taimake shi ka fara kai shi makaranta yayi ilimi idan ya samu ilimi to sai ka kawo shi kasuwa kaga yana da aske guda biyu nurul ilmi wa nurul tijarati hasken ilimi da hasken kasuwa ku ba wa yaranku ilimi ku kai su su yi karatu ku kiyaye wannan dama da ubangiji ya ba ku yanzu bari in dauki gaba ta farko shine koyar da yara karatun qur'ani mutanen arlet daga cikin hanyoyin da Allah zai muku albarka a cikin wannan gari shine ku mai da hankali akan karatun alqur'ani ku je ku bincika karkatar diggar rukan da kuka sani a Afirka nan kusa ba nisa ba diggarin da Allah ya masa arziki da mahaddata alqur'ani to albarka ke sauka cikin garin ana samun karancin ta'addanci ana samun karancin barna ana samun karancin damuwa saboda duk yaran garin sun shagaltu da ilimi idan ba ku sa yaran ku suka je makaranta suka haddace Qur'ani ba waye zai limancin wannan masallacin bayan shekara 30 mai zuwa idan ba ku tura yaran ku suka yi karatun addinin musulunci ba waye zai shiga wadannan azuzuwan ya koyar da yayan ku da za su zauna da shekara 30 masu zuwa idan yayan ku ba su je suka yi karatun addini ba waye zai je ba ku fatawa ta addini a matsayin ku na musulmi idan muku bar ƴaƴanku suka karanta addini kuka taimake su ba waye zai shiga gidan rediyo yaje karantar da ku addini idan ƴaƴanku ba ku koya musu karatun addini ba tun yanzu waye zai hamun bari ya tsaya ya ga ya mutum 100 cewa su ji tsoron Allah a cikin ƴaƴanku so kike a zo lokacin da za a yi jana'izar ilimin addinin musulunci in ba ku ba su ilimin addini ba fa wasu za su shigo su ba su wani ilimin na banza haka al'amari yake ko dai ka kare masallaci ko ka je kai sharar bakin titi ko ka nemi zaman lafiya ko kuma masifa ta zo ta same ka ku taimaki yaran nan masu tasowa su ne goben garin ku yanzu inda aka ci gaba duk yaro da yake da hazaka yake da basira ana samu wasu attajirai sai su ce a zabo musu yaron da yafi kowa cin adda ko yafi kowa cin jarrabawa ta boko sai a ce wannan yana da kokari wajen ilimin boko bari mu samu wata university a kasar waje mu ba shi scholarship mu dauki nauyin karatunsa a tura shi ba shekara kudu bane duk abin da zai ci a shekara kudu an biya maka da baka je kai karatu to bari mu nema masa makaranta a Saudiya wannan hadisi ya iya bari mu nema masa makaranta a Misra wannan kaza ya iya bari mu nema masa kaza don Allah Alhaji Abdul Qadir da kai da ƴan uwanka su Abdul Alhaji Abdul Aziz ku dan buga misali a wurin nan di yaron da yake ya haddace alqur'ani kuma iyayensa ba su da gata daga cikin abin da za ku yi na rike wannan gurin shekara 100 ku bude kofar scholarship menene scholarship daukan nauyin karatun yaro dan talaka wanda bai da galibi tunda yana da basira yana da kwakwalwa bayan ya samu ilimi anan a nema masa makaranta a Sudan a nema masa makaranta a Saudiya a nema masa makaranta a Misra a nema masa makaranta a Jordan a nema masa makaranta a Morocco a nema masa makaranta a kaza a dauki nauyin karatunsa digiri din na shekara 4 ne ya gama secondary ya gama college anan yana takarda mai kyau tunda dan talaka ne bai da hali ku dauki nauyin karatunsa koda da kudin makaranta ne koda da kudin zakka ne koda da kudin da za a zagaya kwabo da taro yau a ce a garin Arlette kun dauki yara 10 a shekarar nan kun tura mutum 5 za su yi karatun boko mutum 5 za su yi karatun addini bayan wasu shekaru za ku tarar da masu ilimi ƴan garin ku a cikin su za a zabi gwamna a cikin su za a samu limamin masallaci garin zai zama an kori jahilci a ciki amma matukar dan talaka zai yi karatu ya gama karatu a masa Allahu akbar kuma a kyale shi bai da daman da zai iya zuwa ko agadar ai an kashe ilimi ku cille ku cicciɓe su yaro jariri idan ya taso yana rarrafe ba uwarsa take daga shi ba idan ya fara kamawa zai rike ba daga shi ake ana bashi abin rikewa ba in ya girma ba taimakon sa ake ba to lalle sai an zo da wannan tsari na scholarship duk daulolin musulunci da kuka sani wallahi suna da wannan tsari na scholarship na bude makarantu ana ce maka ayyamma talakawa misali yanzu idan ka je Madina akwai babbar jami'a ana ce da ita aljami'atul islamiyya Islamic University of Madina idan ka je kasar Misra akwai jami'atul azhar idan ka je Kuwait akwai wannan jami'a idan ka je nan Morocco kusa da ku akwai jami'o'i wasu ma scholarship suke bayarwa hanya ce kawai ba mu da ita yanzu zaka iya tura yaro ya je Misra ya samu jami'a yayi karatu kyauta kyauta ba kam ka san me ya hana shi tafiya bai da kudin visa bai da kudin passport bai da kudin jirgi amma shiga garin kawai in aka masa hanya zai samu karatu kyauta sai dai a sama mai wurin zama inda zai kwanta abincin da zai ci a shekara gaba ɗaya nawa ne to dole sai kun zo da irin wannan tsari ku rinka zaben yara masu hazaka ku tura su suna karatu a kasar waje don su zo su raya wannan babban gari mai albarka garin Arlette ba ku san ba wata rana sai ya kai har Agadez ya cika da mutane wallahi amma zaman da muke yi haka mu yi ta haihuwan yara muna tara suna zaune nan ba sa fita ba ga ko amshakin dan kasuwa bane a cikin kun yayi karfi sai ga ya tafi America ya tafi Ingila ya tafi China sai ka ya tafi kaza ya ce karo arziki to dole dalibai ma idan sun yi ilimi mu ce maka musu jama'a hatta fa akwai jami'o'i na mata yanzu misali ga jami'atul ifriqiyyah al-alamiyya babban jami'an nan ta kasar Sudan bayan yaki da aka yi an samu zaman lafiya a Khartoum yanzu suna sanarwa cewa sun bude jami'a a shigo a zo ai karatu kyauta kyauta ba sun je sun samu kuɗi a ƙasashen Larabawa sun taimaka musu aka ce a ɗebi ƴaƴan talakawa a ba su karatu kyauta da wurin zama kyauta shiga aji kyauta asibiti kyauta kai jarrabawa kyauta kawai abin da ake bukata kai visa kai passport ka kai kanka idan kaje kasar Misra haka ne har yau har gobe Jami'atul Azhar yau in dan Arlet zai tashi daga nan ya tafi Azhar ya tafi Misra yana jira yau din nan babu wani bata lokaci kai passport din sa zai je ya kai ai masa interview a ce ka jira bayan sati biyu za a baka aji zakai karatu kyauta abinda kawai zaka bukata gidan da zaka zauna abincin da zaka ci kudin motar da zaka rinka zarga zarga to me yasa ba za mu tara wannan kudin mu taimaki yaran mu kuma sa zaka masu basira Jami'ar Madina ne yau fa kana zaune a wayarka zaka shiga ka daddana ka tura takardunka in kana da rabo kawai sai dai kaga an turo maka ta email dinka cewa Albishir an dauke ka je kai karatu a Jami'ar Madina shekara hudu kyauta wayar da kan yaran mu ma mu wayar da kansu su gane irin waɗannan abubuwan ba su gane ba amma mun kyale sun iya TikTok sun iya Facebook sun iya YouTube sun iya kida sun iya rawa amma ba su iya inda za su bude wayoyinsu su gano jami'o'i da suke daukan yara karatu ba a America ana ba da karatu kyauta a England ana ba da karatu kyauta a kaza ana ba da karatu kyauta kasashe da yawa ana ba da karatu kyauta kai in ma ba ku kai su kasashen waje ba ban san iya adadin jami'o'in musulunci a Yamai kawai ba suna da yawa akwai wanda Larabawa suka zo suka gina muku saboda a dauki ayyan talakawa kai su amma abun mamaki waɗanda ba ƴan Niger ba su suke zuwa su ci moriyan jami'o'in ko kuma ina kuke kuna ina ƴan Najeriya sun zo ƴan Kamaru sun zo ƴan Ghana sun zo ƴan Mali sun zo ƴan kaza sun zo ko kuma gashi a cikin jihar ku a garin ku wayewa ma yaro ya gane akwai irin wannan makarantun da ake ba da ilimi din a samu digiri kwalin digiri a ilimi dan su samu malamai masu ba da fatawa su zama alƙalan mu nan gaba ba a samu wannan wayewa ba da haka ina kira ga irin waɗannan marakis islamiyya in an samu dama dole sai an samu thinkers me thinkers wato masu tunani wanda za su rinka tunowa wurin shekara 100 nan gaba mai zuwa su aikin tunani kawai da sun tuno abu a rubuta kuma ku ringa neman shawaran masana nan da nan zaka ga wurin ya habaka ya daukaka ina tabbatar muku in kun yi wannan kun samar da alkhairi kuma yaran ku da kuka taimake su bayan shekara 100 shekara 50 su za su zo su rike wannan gurin lokacin ba Alhaji Abdulkadir ba Alhaji Abdulaziz ba Alhaji Waye ba Alhaji duk suna kabari yaran da aka gina suka nemo ilimi a wajen nan su za su su rike masallacin nan shi dai masallaci yana nan ilakiya da sa'ati amma ni da kai ba ma nan ba zaranci ba wanda zai zauna ya dade kowa tafiya zai yi da haka mu kula da wannan janibi yana da muhimmanci yin daurori na ilimi gayyato malamai su yi daura a samu wani malami da yake da lokaci ya zo ya zauna sati biyu a nan garin ya sa musu wani littafi a rika su sai an sauke musu littafin a masa sharhi iya sati biyu ko iya kwana goma a yi recording a dauka da camera a dauka da audio ya tafi yaran su ta maimaitawa an yi samun ilimi ko da Ramadan a kirkiri wata daura ta ko ta musabaka ta ilimi a ce ga littafi kaza wa zai haddace ga littafi kaza wa zai haddace mallan da haki ake bayar da ilimi yanzu a duniya yara su samu karatu a gajeren lokaci saboda lokacin yana tafiya ba a hannunmu yake ba rayuwarmu a hannun Allah take daga ƙarshe ina so in dan bayar da shawarwari a gurguje ba dan komai ba saboda tsiranmu da kuma kubutanmu yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana da alaka da yaya muka kula da addininsa ƴan uwana musulmi babu rayuwa mai daɗi babu rayuwa yaddada babu rayuwa mai aminci irin riko da addinin Allah riko da addinin Allah riko da alkitabu was sunna ai riko da littafin Allah ai riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne idan mun zo wa'azi
mu yi ta maimaita muku muhimmancin ku yi riko da alqur'ani ku yi riko da hadisi addu alaihi ma bin nawajiz wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah kull dalalatin fi nar.
Babu wani addini karbabbe irin addinin da yake rayuwa akan tsarin alkitabu wa sunna. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا كما سيماني كيو الله داء كيو مذا الله داء وكرنت القرآن وكرنت سنة جنة كبشوها قبنون إذن كن يجايا أتكين قومي كمير تجايا إذوها الله إذوها مذا الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وبنجي تبارك وتعالى yayi rantsuwa yace ba ku imani ba sai kun hukunta Allah sai kun hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin duk abin da kuka yi jayayya a addininku. Da haka da abar ta gidu ne akan a karanta Qur'ani a fahimci Qur'ani kuma a karanta sunna a fahimci sunna. Duk da'awar da take kira akan ayi riko da Al-Qur'ani kadai da'awa ce ta bata. Wasu ma kafirai ne kawai suka saka rigar musulunci wallahi ba musulmi bane arna ne tsibira suka saka riguna irin na musulunci suke ya suke magana da yare irin na musulmi. Da haka ku kafa wa ƴaƴanku aqida. Duk wannan tafiyar idan babu aqida ba inda za a je. Al-Qur'ani hadisi qala Allah qala Rasulullah Allah ya ce annabi ya ce ku sa yara su ta haddace hadisan manzon Allah ku ta gaya musu muhimmancin sabon annabi su girmama sabon manzon Allah su mutunta sabon manzon Allah su san muhimmancin sunna su san cewa ba za su taba yin addini ba in ba da sunna. Jama'a Allah shi turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani kuma Allah shi yake wa annabi yayin sharhi da bayanin alqur'ani a cikin hadisansa ba yanda za a yi ka fahimci alqur'ani baka karanta hadisi ba a tare suke uwa ɗaya uba ɗaya ne ba yanda za a yi kace kai riko da hadisi ba ruwanka da Qur'ani ba yanda za a yi kace kai riko da alqur'ani ba ruwanka da hadisi bata ne. Yanzu babu abun kunya a gare ka ka wayi gari kace ba za ka yi aiki da magana manzo Allah ba za ka yi magana da hadisi ba. To idan muku dore ayyanku akan aqida tun alfijirin rayuwa ba wallahi za a wayi gari dan kai zo na yakar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bidiyoyi sun yawa ana taiwa annabi kishiya a cikin al'amura. Annabi ya zo da addini an watsar da addini annabi an dauki al'ada an dauki gargajiya an watsar da shari'a an dauki san zuciya an wayi gari. Yau wanda yake riko da sunna wai shine ake fada da shi wai shine zo da bakon abu saboda mutane sun yi bacci sun daina karanta sunna an daina yada sunna an yi rauni wajen karantar da sunna makarantunmu an wayi gari me ma suke nufin su karantar ne babu tsarin karatu ba manhajar karatu ba syllabus din karatu ba ma saita kwakwalen ƴaƴanmu nan da shekara 30 50 40 60 70 100 yaya za su zo su ba wannan addini kariya. Makiyanku suna nan dare da rana akwai na hannun dama akwai na hannun hagu akwai na gaba akwai na baya akwai na sama akwai na ƙasa duk inda za su bi su raunana ku su raunana addininku su raunana da'awarku za su iya abin da za su yi don su raba ku da wannan littafin guda biyu alkitabu wa sunna. Don haka aqida ta ƙwarai aqida ingantacciya aqida tabbatacciya shine qala Allah qala Rasulullah Allah ya ce annabi ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin in kun yi wa annabi da'a za ku shiriya. Allah ya turo manzon Allah ne ya zo ya isar muku da sakon Allah. Idan kuka yi riko da addini
Allah ya ce annabi ya ce to rayuwa ta yi dadi rayuwa ta inganta za a samu kima a wajen Allah za a samu rayuwa mai dadi da kwanciyar hankali amma matukar mutane suka kama da awar musulunci a baki amma ba su mai da hankali wajen karantar da ƴaƴan su tauhidi ba ba su mai da hankali wajen karantar da ƴaƴan su sunna ba wallahi tallahi za a samu matsala za a zo a warwashe aqidun ku za a zo a raba ku da musulunci za a mai da ku musulunci ya zama suna kawai wannan shine muke jinto muna addu'a ta musamman ga wannan markaji mai albarka markazin Nurul Huda da sauran makarantu da suka hadu wajen wannan musabaka da aka yi Allah ya musu albarka gaba daya ubangiji Allah yaran nan da suka yi karatun nan ya Allah ka toba musu albarka cikin rayuwarsu da mazan su da matan su ubangiji Allah ka samu mana su halilul husali ka samu mana su siddiqul mashawi ka samu mana su sudai ka samu mana su shuraih ka samu mana su shekul islam ibnu taymiya ka samu mana su ibnu qayyim ka samu mana da manyan manyan malaman duniya a cikin waɗannan yara da suke wannan karatu ko kuma iyaye kar ku gajiya ku yi hakuri ku turo ƴaƴanku ku yi hakuri ku bada kuɗin makaranta yara su yi karatu ku taimake su ku rage musu ayyukan gida ku rage musu yawan yawace yawace idan kun yi musu haka albarka zai sauka a garin ku kuma alheri zai jagorance ku muna fatan Allah ya saukar da alheri a wannan gari Allah ya sa albarka a wannan gari na Arles Allah ya kiyaye dukkan fitintunu tashin hankali da ake jin tsoro Allah ya kare wannan ƙasa ta Niger Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya kawo kwanciyar hankali Allah ya yi dukkan fitintunu makiya da kuke da su na fili ko na boye Allah ya muku maganin su da dukkan ƙasashen mu na Afirka gaba daya da dukkan ƙasashen mu na musulmi ya Allah ka sani mun yarda da kai mun yi imani da kai Allah kai muka yarda mu bautawa duk wanda yake nufin mu da sharri Allah kada ka bashi dama duk wanda yake nufin mu da bala'i Allah kada ka bashi dama arzikin da ke cikin kasar ku da ruwan da kuke da shi a wannan kasa ta Niger Allah ya ba ku ikon tono shi Allah ya sa waɗannan ƴaƴa su amfana Allah ya mai da wannan kasa ta zama kamar Ingila ta zama kamar America Allah ya mai da ita ta zama kamar Saudiya ta zama kamar Dubai da cikin dukiyar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bata Allah ya ba da shugabanni na kwarai masu tsoron Allah masu tausayi masu jin kai waɗanda suke shugabancin ƙasar nan yanzu Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka taimaka musu Allah ka raba su da fada a cikin kuskure in sun yi daidai Allah ka dade taimakon su idan sun yi kuskure Allah ka nuna musu kuskure Allah ya hada kawukan ku Allah ya zaunar da ku lafiya ya kare mu da dukkan tashi hankali a dukkan ƙasashen mu ba zan manta da ƙasa ta Najeriya ba da yi mata addu'a ta musamman da ta'addancin da yake damu mu a Najeriya Allah ka yaye mana bala'in da yake damu mu a Najeriya Allah ka yaye mana tashin hankalin da yake damu mu a Najeriya ka yaye mana zubar da jini da ake ta yi a Najeriya ka yaye mana satar mutane da ake a Najeriya Allah ka yaye mana zalunci da ake Allah ka yaye mana ubangiji Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu nutsuwa bari da ka ta anan saboda kurewar lokaci abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda dai kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته